Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Maris na shekarar 2023. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Sarfilo, ana ci gaba da tattarawa da bayyana sakamakon zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi a Najeriya bayan kada ƙuri'a a akasarin jihohin kasar a jiya Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye a yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. Akalla mutane 15 suka mutu, wasu ɗaruruwa kuma suka sami raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta girgiza wasu sassan ƙasashen Ecuador da Peru.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin namu na musamman za mu zagaya wasu yankunan Najeriya da yanzin yadda aka gudanar da zaɓe tare da dakon sakamakon zaben da ake, har ma da irin darasin da aka koya.
Darasi na farko dai shine akan cewa ƴan Najeriya sun yanke wa kansu hukunci akan cewa ba za su ƙara yarda da ƴan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba.
Duk da yake a yawancin jihohin Najeriya an gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali.
Dai kuma an samu tashe-tashen hankula a jihohin yankin na Niger Delta, musamman a karamar hukumar Obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan.
Idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe layukan wayarmu domin ku masu wari ku kira ku bamu ra'ayoyinku kan zaben. Kada amanta, lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan latsariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye, a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS ya fitar a yau Lahadi. Putin ya yi balaguro zuwa Crimea a jiya Asabar a yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ficewar Rasha daga Crimea da dukkan yankunan da ta mamaye tun sadda Rasha ta kai mamaya a Ukraine wanda ya shiga shekara ta biyu a watan Fabrairu. Ziyarar ta jiya Asabar ta kuma zo ne kwana ɗaya bayan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba da umarnin kama Putin. Tana tuhumarsa da alhakin sace yara daga Ukraine a mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban na Rasha ya ziyarci cibiyar fasaha da cibiyar kula da yara a Crimea. 'Yan sandan Pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon Prime Minister Imran Khan a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar a jiya Asabar, inda suka kama mutane 61 a yayin da aka yi arangama da harba barkonon tsohuwa tsakanin magoya bayan Khan da 'yan sanda, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Babban jami'in 'yan sanda Suhail Sukhaira, wanda ya jagoranci samamin a Lahore, ya ce 'yan sanda sun yunƙura ne domin kawar da shingayen da 'yan jam'iyyar Khan ta Tehrik-e-Insaf da magoya bayansa suka kafa. Ya ce sun toshe ɓangaren titi da ke sashen gidan Khan da bulo-bulo na kankare da itace da kuma wata babbar motar da aka girke. Khan baya gida a lokacin, domin kuwa ya yi tafiya zuwa Islamabad domin bayyana a gaban alƙali bisa tuhumar sayar da kadarorin gwamnati a lokacin da yake kan mulki da kuma ƙin bayyana kadarorinsa. Alƙali ya ɗage sauraren ƙarar zuwa 30 ga watan nan na Maris. Sukhaira ya ce magoya bayan Khan ɗin sun yi yunƙurin turjiya wa 'yan sanda ta hanyar jefan su da duwatsu, yayin da wani mutum da ke saman rufin gidan Khan ya buɗe wuta, aƙalla 'yan sanda uku suka sami raunuka. Aƙalla mutane 15 suka mutu a jiya Asabar sa'ad da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wasu sassan ƙasashen Ecuador da Peru. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makale a ƙarƙashin ɓaraguzai. Mafi akasarin waɗanda suka mutu a ƙasar Ecuador suke. Hukumar kula da yanayi ta Amurka bata fitar da wani gargaɗi kan tsunami ba bayan girgizar ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa a Ecuador gidaje da dama da girgizar ƙasar ta shafa sun yi kamanceceniya da juna, gidaje ne na talakawa kuma tsofaffin gine-gine ne da ba su cika sharuɗan gini ba a ƙasar da ke fama da girgizar ƙasa.
To nan ba da jima ba, Murtala zai sake da mana da ƙarshen labarin duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya kuma jikokin Plateau, Nasara da Benue don jin halin da ake ciki game da zaben. Zainab Babaji gare ki.
Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue sun kammala lafiya in ban da ƙananan matsaloli da ba a rasa ba. Tun kafin karfe 8 na safiyar ranar zaben ne malaman zabe da jami'an tsaro suka isa mafi yawan rumfunan zaben. Haruna Adamu shine baturen zabe a mazabar 015 dake Laranto 2 yace ba su fuskanci wata matsala ba.
Zabe kan ya tafi lafiya da yake mun fito da wuri-wuri karfe 8 ta mana anan.
To amma ba a samu wata matsala ba?
Ba wani matsala da aka samu.
Na zaga wasu rumfunan zabe da dama don jin yadda zaben ya kaya.
Laraba bawa zoka mun gode ma Allah dai an yi dan zaben dai gashi nan amma mutane ba su fito sosai ba.
Amma me dalilin haka kuwa?
Gaskiya ni ya a wuri na yayi mun zaben da aka yi na fari mutane sun fito sun zabe ba ba su abin da suke so ba ina garshi yasa.
Sunana Musa Abubakar Paris. Mun zo mun kada zabe alhamdulillah. Wallahi ba wani matsala a kowani polity unit. Za ki ga da su malaman zaben da agent din su suna zama kuma abin da ya kara mana haɗin kai muka ji daɗi. Ko ina zaka ga Christian and Muslim su ma'aikatan suna haɗu sun yi aiki mai kyau.
Daga jihar Nasarawa ma zaben ya gudana lamin lafiya in da yadda wani dan jarida shugaban sashen labarai a gidan rediyon Breeze FM a lafiya ya sha duka. Shugaban kungiyar yan jarida a jihar Nasarawa Salihu Alkali ya ce za su biwa Edwin Philip kadinsa.
A sanin kenan aikin jarida da security da yan jarida kamar aikin su ne lokacin rida ake. So matakin za mu dauka shine za mu bi doka da order mu gance wani duk wanda suke ciki suka yi ma wannan shi Edwin Philip na Breeze FM nan ma suka ji musu ciwo in ba mu ga aka dauki wani mataki ba. Mu kuma za mu zauna kuma mu dauki mataki na gaba. Bai kamata a ce da mu da 'yan security ana samun sayin sawa.
A gefe guda kuwa kakakin rundunar civil defense a jihar Nasarawa Victor Jerry ga abin da yake cewa.
Mun nema zai kudin musan operative wanda suna na a motan a san lokacin. So a yanzu da ina miki magana my commandant yanzu yana kan magana din. Ko da yake jiya din ne mun ga mun same shi abin ma muka roke shi ya hankuri dai dole ne za a hukunta su akan abin da suka yi. Dan if they found guilty za a hukunta su based on the law because muna da doka.
Speta General na 'yan sandan Najeriya Alkali Baba Usman da ya ziyarci jihar Plateau don gane mai idonsa yadda zaben ya gudana ya bayyana gamsuwarsa da yadda al'umma suka yi biyayya da dokokin da hukumar ta sanya. Yace tun daga Abuja zuwa Kafancan har Jos na ga yadda jama'a suka bi umarnin takaita zirga-zirga da yadda mutane suka fito don yin zabe a natse da kuma haɗin kai tsakanin dukkan jami'an tsaro wajen tabbatar da doka da oda abin ya ƙayatar matuƙa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
To Japan ta ce Koriya ta Arewa ta kaddamar da harba wani abu da ake zaton makami ne zuwa cikin teku. Rundunar tsaron gabar tekun Japan ta ce ta tabbatar da ganin abin da yayi kama da makamin Koriya ta Arewa da aka harba da safiyar yau Lahadi. To sai dai ta ce ba wa cikakkun bayanai ya zuwa yanzu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap ya ruwaito rundunar sojin kasar tana fadar cewa Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami zuwa gabashin ruwan teku. To sai dai hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ba su sami amsa kiraye-kiraye ba ya zuwa safiyar yau Lahadi. An tabbatar da cewa wannan ne zagaye na hudu na gwajin makamai na Koriya ta Arewa tun sa'ar da Amurka da Koriya ta Kudu suka soma atisayen soji na haɗin gwiwa a makon da ya gabata. Koriya ta Arewa na kallon atisayen a zaman wani shirin kawo mamaya. Birnin Tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha kamar yadda ake yi a kowace shekara, amma a wannan karon tilas Iraniyawa su iya daidaitawa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan Ramadan. sama da mutane miliyan 300 a cikin kasashe 12 ciki har da Afghanistan da Iraki da Turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta Nowruz Mubarak a ranar Talata, lokacin da Iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar Pasha. Bikin sabuwar shekarar na Nowruz da aka shafe kusan shekaru 3000 ana gudanarwa zai soma ne a ranar farko ta bazara da kuma murnar sake haifuwar yanayi, inda ake kwashe kusan makonni 2 ana yin shiru akan titunan birnin Tehran da ke cike da cinkoson jama'a, yayin da jama'a ke barin birni zuwa ƙauye. Leila wata ɗaliba da ta tashi daga Tehran zuwa garin su Tabriz da ke arewa maso yamma ta ce tsawon kwanaki 15 muna kokarin mantawa da matsalolin rayuwar yau da kullum ta hanyar yin nishadi da cin abincin da aka shirya a tsanake da kuma ba da kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki. To sai dai a wannan shekara musulmi da suke bikin Nowruz ciki har da kusan dukkan al'ummar Iran miliyan 85 tilas su iya daidaita wannan al'ada da wajibcin watan Ramadan, wata mai alfarma na musulmai da suke yin azumi.
Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Dalilin tashin hankula da suka faru a yankin Niger Delta bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihohin Rivers da Bayelsa ya sa hukumar zaɓe gudanar da sake zaɓuka a wasu mazaɓu 14 a jihar Rivers. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Bakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoto.
Bayan kammala zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da ya gudana a jihohin yankin Niger Delta, kawo yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe, to sai dai kuma an samu tashe-tashen hankula a jihohin yankin na Niger Delta, musamman a karamar hukumar Obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a mazaɓar tasa yayin gudanar da zaɓe bayan sun buɗe wuta kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zaɓe musamman na'urar nan ta Bibas. Yan bindiga dai sun arce ne a cikin wani karamin jirgin ruwa a gaɓar ruwan ta Obia. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta yi ƙarin bayani bayan afkuwar lamarin, kuma ta ce a wani aiki na haɗin gwiwa ta samu ƙwato 4 daga cikin 8 na na'urar nan ta Bibas da 'yan bindigan suka sace. SP Asmin Busuwad shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa ya ce:
abin ya faru a Ogbia local government area. A gurin ne suka je inda aka tara abubuwan da za a amfani da shi a zaɓe, su ballot boxes kenan da su ballot papers. Kwashe wurin suka yakin suka ɓatar da su, sannan kuma suka wuce ta kan ruwa. Amma mun iya mun bi su a cikin daren, kuma mun iya mun samo bivas kamar guda 4 daga cikin wanda suka kwashi. Mun iya mun samu kamar guda 4 daga ciki, kuma mun kama mutum ɗaya a cikin su, kuma mutum ɗayan ya gaya mana sauran da suka yi aikin tare. To yanzu dai muna kokarin ganin cewa mun kama sauran.
Can ma a jihar Rivers da ke makautaka da jihar Bayelsa ɗin, can ma bata sauya zane ba, inda aka zargi 'yan bindiga da musgunawa jama'a yayin zaben, lamarin da yasa jama'ar jihar cikin fargaba. Ga ma abin da suke cewa:
there are some area where they smash ballot box, some area where they scatter the area of the not.
Yace an samu matsalolin tashe-tashen hankula a wasu mazaɓu da dama a jihar Rivers sakamakon tu'annatin 'yan bindiga, kuma nan take 'yan bindiga suka buɗe wuta daga bisani, kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zaɓe, kuma daga bisani kowa ya gudu domin tsira da ransa. Hukumar zaɓen Najeriya dai a baya-bayan nan ta fitar da sanarwa kan cewar ba a gudanar da zaɓe ba a mazaɓu 14 da ke karamar hukumar Dagima a jihar ta Rivers, inda ta ce za a sake gudanar da zaɓe nan gaba kaɗan. Can ma a birnin Wari da ke jihar Delta an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali, kamar yadda wani mazauni garin Nawari wato Al-Mustafa Dikko ya shaida mini ta wayar salula.
Zaɓe yana gudana gaskiya salon alam, domin babu wata hayaniya, babu wata wani kai da kawo haka komai dai yana taya gurgurdu wanda ya kamata. So kusan babu wata hayaniya ko taho za ka gaji ya ji hakuri ashi Salim Alam ya juya ya tafi abin shi ba tare da abin nan fitina da ake huskanta ko na makamancin wannan.
Jiha Cross River kuwa dake cikin yankin na Niger Delta can ma an gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To a gaida Lamida Abubakar Sokoto, to daga yankin Niger Delta sai mu leka jihar Lagos.
To yanzu kai tsaye ina tare da wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin. Malam Babangida, barka da aiki. Kuma kamar yadda ake cewa Lagos cinkus ɗakin tsimma, me yake faruwa ne game da zabe yanzu haka a nan Lagos?
To kawai yanzu dai da misalin karfe 12 na safiyar yau ne ko ranar yau aka fara gabatar da sakamakon zabe da aka samu daga wato ƙananan hukumi guda 20 da ake da su a nan jihar Lagos. Kuma kawai yanzu an kammala samun sakamako 19 daga ƙananan hukumi 19 kenan, illa ƙaramar hukumar ATL so, inda aka dakatar da wannan zabe a wasu mazabu a jiya. Kuma aka bayyana cewa za a ci gaba da wannan zabe a yau din nan. Kuma yanzu haka da muke magana da kai ana nan ana kada ƙura'a, don haka ana dakon sakamakon zabe bayan an kammala wannan zabe.
To malama Bugira, tunaman nan menene dalilin da yasa aka dage wannan zaben ake yin sa yau ba kamar ba jiya ba kamar yadda aka so?
Eh to wannan al'amari ya faru ne a Victoria Garden City. Wasu mazabu ne guda 10 wanda kuma ake takaddama a jiya cewa su ma'aikatan hukumar zabe, musamman ma dai masu aikin wucin gadi masu yi wa ƙasa hidima, sun yi kukan cewa a zaben shugaban ƙasa an tursasa musu kamar ma an yi garkuwa da su ne a cikin wannan rukunin gidaje na Victoria Garden City. Don haka suka buƙaci a sauya gurin zaben maimakon a yi a cikin wannan rukuni na gidaje a fitore shi waje.
Yanzu haka ana wuyin zaben kenan?
Yanzu haka ana nan ana kada ƙura a wayannan mazabu.
Mazabu 10 kace kuma ƙaramar hukuma ɗaya. To ya labarin sauran sakamakon zabe da ake ci gaba da kidanyawa, yanzu an samu sakamakon zabe a Lagos?
Eh to an samu, amma tunda hukumar zabe ba ta riga ta bayyana ba, to muna ganin za mu jira har sai hukumar zabe ta bayyana wannan sakamakon zabe da kanta har zuwa karfe 5 ko ma can dare kenan wajen karfe 8.
To dai da alamu dai Lagos an yi zabe babu tashin hankali kamar sauran wurare a Najeriya.
Babu tashin hankali, amma dai akwai wani mazaba da aka yi dan rigima ko da yake haya kai ga rasa rai na mutum guda a jiya. To amma dai an ci gaba da zabe bayan hankali ya kwanta. Wannan mazaba na Victoria Garden City ne kawai aka samu aka dage wannan zabe, kuma shi ma kaga ba rikicin aka yi ba, amma saboda rashin fahimtar juna ne da aka samu.
To malam Babangida, sai a ci gaba da sa ido kuma a haɗo mana rahoton da zamu kama sauraro idan har an bayyana wannan sakamako a hukumance. Mun gode kwarai da gaske.
Tumadallah.
To bayan da 'yan Najeriya suka yi zaben gwamnoni a jihohin kasar jiya, batun karancin fitowar jama'a zaben bana na daga cikin abubuwan da masu kula da al'amura ke tsokaci akai. Dangane da haka ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasar NOA Dr. Garba Abari ya ce akwai buƙatar gudanar da bincike mai zurfi kan dalilan da suka sanya ƙarancin fitowar 'yan Najeriya wuraren kaɗa ƙuri'un nasu. A hirar da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kura a Kano, Dr. Garba ya ce hukumarsa ta taka gagarumar rawa wajen faɗakar da 'yan Najeriya game da haƙƙin da ke wuyansu na zaɓen shugabannin a matakai daban-daban.
Abubuwan da muka yi ta yi abu ne wanda ya faru kusan shekara guda kafin ma a kawo wannan zaɓen. Mun yi aiki da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC wajen tabbatarwa mutane sun yi rijista kuma sun zo sun karɓi rijista. sun kuma amfani da rijista.
Ka ce kun shekara kusan guda, amma wani abu da aka lura da shi shine a wannan karan, duk da ƴan Najeriya sun fita sun kama sun karbi ƙuri'a, wato katin jefa ƙuri'a, amma me ya faru sai aka wayi gari mutane ba su fito zabe ba?
Wannan abu ne wanda ni bazan ba da ansa cikakkiya ba, saboda abu ne wanda ya kamata a yi nazarin sa, a yi bincike domin a samu dalilin da yasa. Bincike ta hanyar zuwa anguwanni, garuruwa, ƙauyuka da kuma sako-sako na ƙasa, domin a samu dalili ko kuma dalilan da suka sa 'yan ƙasa ba su fito zabe ba. Da yawa abin da kake muke ji shine cewa ake yi 'yan Najeriya yanzu ba sa ma yarda da su, sun yanke ƙauna da demokradiyya. To wannan baka yanke hukunci a kai tabbas sai ka samu bayani, sai ka yi bincike a tabbatar. Na biyu shine me yasa mutane ba sa, a'a, yadda ake yin zaben ne yake sa mutane suke gujewa zuwa fitowa su yi, saboda zabenmu yana zabubbukanmu sukan zama akwai tashin-tashina, shi ma wannan sai ka yi bincike ka tabbatar akan cewa hakan ne. Kafin mu a al'ummance ba mu so mu ba da ansar tambayoyi irin wannan ta hanyar saci fari.
To yanzu an yi zaben nan, wanda darussa za a iya cewa kuka koya? Misali,
darasi na farko dai shine akan cewa 'yan Najeriya sun yanke wa kansu hukunci akan cewa ba za su ƙara yarda da 'yan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba, shine na farko. In ka lura irin rahotanni musamman na kuma na 'yan kafafen labarai, ai kowa yana tsammanin ranar zaben nan ba za a taɓa samun zaman lafiya ba, kone-kone za a yi, kashe-kashe za a yi da dai sauransu. Sai kuma zaɓe ya zo ya fito saɓanin duk hasashen da aka yi. Zaɓe ya zamana an yi shi cikin lumana da zaman lafiya, kuma duk da dai an samu tashin hankali a wurare kaɗan, amma in ka haɗa zaɓen da muka yi na kwanan baya da kuma zaɓen muka mu na baya, za a iya cewa 'yan Najeriya sun zaro kitse a wuta, kuma sun ba wa waɗanda ba su nufin ƙasar nan da zaman lafiya kunya, mun yi zaɓe mun gama kuma muna zaune lafiya. Na biyu, ita hukumar zaɓe kanta ta yarda akan cewa akwai abubuwa da dama waɗanda da ya kamata da sun wanzu amma ba su wanzu ba, kamar yadda za a kai kayan zaɓe akan lokaci, za a tabbatar akan cewa an ba da isasshen lokaci kafin a kai kayan zaɓen nan. Na uku, ita na'urar da ake amfani da ita Vivas, an tabbata akan cewa an inganta ta, domin tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa zaɓen bai tafi kamar yadda aka yi tsammani ko kuma ake so ya tafi ba. Wannan su ne darussa da muka sani.
To madalla, a gaida Muhammad Kwari da wannan tattaunawar. To yanzu kuma sai mu leƙa jihar Adamawa don jin halin da ake ci game da wannan zaben. Ina tare da Muhammad Salisu Lado, inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki ne.
To abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Adamawa, kusan za mu ce ƙananan hukumomi 21 an gama ƙara dukkanin ƙuri'u, kuma an riga an kai su ainihin wato gurin tattara sakamako na ƙananan hukumomi, kuma yanzu haka ana ƙoƙarin kawo su na jiha. Wanda cikin ƙananan hukumomi 21 an kawo ƙananan hukumomi 10, kuma shi ainihin wato baturen zaɓe na jihar ya ɗage wannan karɓan sakamakon zuwa nan da sa'o'i 2 na gaba.
Me yasa ya ɗage? Akwai wani matsala da aka samu ne?
Sauran ƙananan hukumomi da suke nesa-nesa ne ba su iso ba. To shi ne dalilin da ya sa ya dage, yake kafin nan sauran su karaso.
Amma ba dalili ba ne na tashin hankali ko na wani abu da ya faru ya sa aka dage, kawai saboda dai nisa da kuma jira da ake daga nesa, haka ne ko?
Haka ne, ba wani tashin hankali da aka samu a dukkanin ƙananan hukumomi da aka gudanar da zaɓuɓɓuka nan a jihar Adamawa. Kuma ba wani fuskanta da aka samu na turji haka ko ga gurin su jami'an tsaro ko kuma su al'ummar da suke kare ƙuri'a, duk ba a samu waɗannan matsaloli ba a jihar Adamawa.
So dukkan mazaɓu a nan Adamawa sun gudanar da zaɓe ba kamar sauran wasu ɗan ƙalilan gurare da ake gudanar da zaɓen a yau ba, gaba ɗaya jiya an yi zaɓe, yanzu kawai ƙirgo da jiran sakamako ake dako kenan.
wannan kawai abin da ake dako kenan a jihar Adamawa. Duk inda aka kai ainihin wato akwatunan zabe da aka kada kuri'u a riga an kakkamala, sai dai a wasu gurare an samu wasu akwatunan zabe da aka riga aka kashe sakamakonsu, saboda abinda su masu baturan zaben suka kira cewa an yi arigizan kuri'u a wasu gurare. To shi yasa aka dan kakkashe wasu akwatunan zabe, haka kuma ba a sa lokacin da za a ci gaba da yin su ba.
To me yake faruwa ne a jihohi makwabtan ku musamman kamar Taraba?
To Taraba dai kan kusan kafin kiran nan naka ya shiga na samu labari akwai wata mazaba a Kirimlamido, inda wani aka ce su sun zo da bindiga haka suka yi ta harbi a sama suka dauki akwatin zabe, kuma a yau gurin tattara sakamako sai aka kawo sakamakon wannan akwatin zabe da aka riga aka dauka, wanda wani tsohon dan majalisa a jihar ya kira ni yake biya mun gashi. To kuma wasu gurare ma a jihar Taraban yau ne ake ci gaba da kada kura, kamar dazuwa ko wanda ya kira ya tabbatar mun cewa ba ida yin zabubuka a wasu akwatunan zaben ba, amma yau da safe an ci gaba da yi. Kuma akwai wanda ya saki kira na daga karamar hukumar Takum, shi ma ya tabbatar mun cewa akwai inda ya rage ba ci gaba da kada kuri'u saboda dare yayi, amma yau sun waye gari kuma sun tashi sun ci gaba da yin sa.
To Mallado, a ci gaba da
hukumar Kirimlamido, kamar yadda na faɗi akwai mutane da dama waɗanda suka yi tururuwa wato shi collection center inda ake tattara sakamako matakin karamar hukuma, wanda suka ce lallai ilahin sai dai hukumar zabe ta soke wannan akwati da aka sace a jiya kuma aka zo da kuri'ansa. To halin da dai ake ciki kenan a jihar Taraba Kirimlamido, wanda na so in bi diddigi in ji shi baturen zabe ko me zai ce akan wannan batu, amma waye sa aka shi.
To Mallado, a ci gaba da tuntuɓar shi baturen zaben don jin me za a yi da wannan akwati da kace an sace kuma aka dawo da ita.
Insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓa insha Allah.
To Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraro, sai ku gafarce mu, mu samu kamar yadda na faɗa a farkon shirin, idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe muku layukan waya, to lokaci bai bamu dama ba sai a tare mu a shirinmu na gaba. Yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Kasar Filo, shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine da Rashar ta mamaye, a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Rasha ya fitar a yau Lahadi. Putin ya yi balaguro zuwa Crimea a jiya Asabar yayin cika shekaru 9 da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. 'Yan sandan Pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon Prime Minister Imran Khan a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar a jiya Asabar, inda suka kama mutane 61 yayin da aka yi arangama da harba barkonon tsohuwa tsakanin magoya bayan Khan da 'yan sanda, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Babban jami'in 'yan sanda Suhail Sukhaira, wanda ya jagoranci samamin a Lahore, ya ce 'yan sanda sun yi kura ne domin kawar da shingayen da 'yan jam'iyyar Khan ta Tehrike Insaf da magoya bayansa suka kafa. Akalla mutane 15 suka mutu a jiya Asabar, sa'ad da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wasu sassan ƙasashen Ecuador da Peru. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makale a ƙarƙashin baraguzai, mafi akasarin waɗanda suka mutu daga ƙasar ta Ecuador suke. Birnin Tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha, kamar yadda ake yi a kowace shekara, amma a wannan karon wato tilas Iraniyawa su iya daidaicewa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan Ramadan. Sama da mutane miliyan 300 a cikin ƙasashe 12 ciki har da Afghanistan da Iraki da Turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta Nowruz Mubarak a ranar Talata, lokacin da Iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar fasha.
To Madalla, a gaishe ka. Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da ƙarfe 6 na safe. Za mu sake dawo da wani sabon shiri na musamman kan zaben Najeriya idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da muka kawo muku shirin nan tare,
sai kuma shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafan Sakkwato da ya jagoranci shirin da ba da umarni, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni ita ma na shirin, har ma da injiniyan mu na yau Mr. Jonathan. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.